ilimi mabuɗin rayuwa. A shirin namu na yau za mu kammala tattaunawar mu da muka fara tun satin da ya gabata da Mr. Yunana Ahmed wanda ke karatun digirin digirgir a nan kasar Amurka, wanda yake ci gaba da jawo hankalin matasa ƴan uwan shi da su maida hankali don neman zama wani abu a rayuwa, ba kawai su dogara da gwamnatoci ko kuma da wasu ba.
Kowa tun kana primary school har ka je secondary school har ka je jami'a, duk abin da ake koyarwa a nan shine kai in nan kana da wani abin da ya kamata zaka iya bada al'umma domin girman al'umma. So in ka duba sai ka ga cewa namu kuma yawanci abin da aka sa ya bambanta sosai. Shi yasa ina gani orientation da ake bayarwa daga primary school din yana affecting yadda ake duban abubuwa.
Yanzu menene ya kamata a ce matasa a Najeriya su yi don su ma su ci gajiyar duk wa'innan abubuwa da ake da shi a kasashen da suka ci gaba a duniya?
To wannan shine sai su duba na daya cewa in sun yi makaranta suna yi ne domin kansu, kuma su duba cewa ko a wani irin abu akwai masaloli da zaka fuskanta, bada lokacin da kake fuskantar matsalolin ya kamata su ci gaba a cikin wannan neman ilimin so that at the end of the day zaka ga sun zama masu amfani ga al'ummansu. Babban abu kuwa da nake gani shine abinda ya kamata su yi shine kowa ya dangana ya nemi abinda ya kamata ya zai taimaka mishi a rayuwar yanzu, an abinda kuwa zai taimaka mana especially mu da muka fito daga mu talakawa shine wannan karatu. So zamana cewa su ga wannan karatu shine abinda zai iya fitar da su a cikin talauci. So in sun fara duban wannan daga wannan hanyar za ta ga kowa zai sa kwazo, kowa kuma zai ga wannan amfanin karatun.
To yanzu za mu ga cewar kamar yanzu a nan kasar Amurka ko a sauran kasashe da suka ci gaba za a ga cewar mafi akasari akwai waɗanda da sun gama karatun secondary ba sa ci gaba su tafi jami'a, amma za su shiga harkar aiki su koya aikin hannu. To kamar a gida Najeriya matasa kan yi irin wannan?
Akwai wanda suka yi irin wannan, amma kamar yadda da muke magana ne abubuwan sun zo sun tabarbare. Bada akwai irin wannan na cewa in an gama akwai wanda suke da sana'a dinki, ina da abokanai na da mutum da muka gama secondary school yawancin su suka shiga irin sana'a su dinki, kuma sun samu abun yi sosai. Akwai wanda kuma suke sana'a iri-iri kalilan ne suke yin haka, so da wannan emphasis da aka yi na cewa sai kaje kayi makaranta na gaba tukun ka zama wani a cikin ka ya participate na wani abun public discourse sai yana zama mana da masaloli. Amma ina gani kamar inda za a koma da arewa da mahaifina shi manomi ne kuma da kudin noman nan ya ta bamu kudi muka ita tafiya makaranta har muka zama abinda muka zama yau. So inda za a dauki wadannan abubuwan da shi ma zai iya kawo wani abambanci sosai.
To menene kiranka ga matasa a gida Najeriya?
To babban kiran shine mu duba cewa mu innan mu ne shugabanin gobe, ani mu ne kuma shugabanin gobe, dole mu yi abinda zai bambanta mu da abinda muke gani. So in muna so mu samu canji a cikin al'umman mu ne za mu zama wannan canjin. So dole mu zama cewa mu mutane ne masu hangen gaba, mu mutane ne wanda muke so mu canja abubuwan da muka gani wanda yana affecting namu. To na daya shine a bada karfi ta wajen neman ilimi, na biyu kuma shine kar a dangana komai da komai a cewa gwamnati kowa ya nemi abin dogaran kai.